تغار فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا
الله. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شاقك رمضان إجراده تقريب إلى 40 شيا شاقك غواتم أكو دوبيد 20 دب من عند أجل سورة البقرة أبتشي تقريبه دهمسن ترى. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
الله سبحانه وتعالى هيا زيارة من فشم بكي دي بياني جمجة فسرا آية الكرسي آية عند سبيو بيانتا duka ayoyin da suke nuna kudirar Allah da isar Allah da bayyanar da rububiyar Allah cewa shine yayi halitta shi kadai shine yake gudanar da halitta shi kadai shine ya mallaki halitta shi kadai da kiji ma'anar rububiya akwai kashewa akwai rayawa sannan kuma Allah yana buga mana misali da kwatance da irin yadda abubuwa suka faru da suke bayyanar da rububiyar Allah ifraduhu bil khalqi wal mulki wat tadbir. Na'am. Shi kadai yayi halitta, shi kadai ya mallaki halitta, shi kadai yake gudanar da halitta. Bayan Allah ya bayyana waliyansa da waɗanda suka yi imani alladhina amanu wa kanu yattaqun sannan ya bayyana waliyan shedan waɗanda suka kangare wa imani da dokokin Allah sai Allah ta'ala ya ba mu misali da abin da ya faru a lokacin Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da aka samu wani sarki da magagin mulki da mayan mulki ya dauke shi har ya dauki sifa ta rububiyya da sifa ta uluhiyya ya sha'irata ya wa kansa yayin da awar cewa shi mai kashewa ne shi mai rayawa ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam a matsayin sa na malamin tauhidi yaje ya tinkari wannan sarki tattaunawa ta gudana tsakanin su kuma yayin nasara ya kure wannan sarki to har yanzu sai Allah ta'ala yake ƙara tabbatar mana na wasu abubuwa da suka faru da suke nuna kudurar sa akan kashewa da rayawa a cikin wannan kissa da Allah ta'ala ya bamu aukan da zai marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha wasu abubuwa ne Allah ta'ala dunkule mana a wannan kissa na farko akwai wani mutum da Allah bai faɗi sunansa ba duk da malamai na tafsiri sun yi kokarin binciko da lalubo sunansa to amma irin waɗannan gurare da alqur'ani yake faɗan abu a dunkule ko ya faɗe shi ba tare da ya faɗi sunan wanda ya aikata abin ba to malamai suna cewa sunan bai da wani muhimmanci kistar ake so a koyi darasi a cikinta dan da sunan yana da muhimmanci da Allah ya ambace shi saboda mubhamatul qur'an suna nan da yawa waɗanda zaka ga ko dai Allah ta'ala bai bayyana sunan su ba ko annabi alaihi salatu wassalam bai bayyana sunan su ba ta ruwayoyin ingantattu da aka samu daga gurin sa to a irin wannan ne zaka ga sai a koma wasu malamai suna koma cikin littafin ahlul kitab da waɗannan ka'idodi da aka shimfida guda uku la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum wa hadithu an bani isra'ila wa la haraj cewa abubuwan da ake ruwaito mana daga waɗanda suka gabace mu an kasa shi kashi uku akwai abinda ke hannunmu ya tabbatar wancan ɗin ƙarya ne saboda ya ci karo ya yi taho mu gama da wanda yake hannunmu to kaga wanda yake hannunmu shine muhaiminan alaihi shi yake amintar da wancan shi yake tabbatar da ingancin wancan shi yake tabbatar da cewa wancan ɗin ba wanda aka canza bane ba wanda aka ƙara bane ba kuma wanda aka rubuta da gangan ne aka jingina wa Allah ba wailul lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksibuna to qur'ani shi yake tabbatar da ingancin wancan so duk abin da ya taho mu gama daga ruwayoyin da aka ruwaito daga ahlul kitab sawa'un yahudu ne nasara ya taho mu gama da hannunmu to lalle wancan sun shi zamu aje sannan na biyu akwai abin da yake zuwa yayi daidai da abin da ke hannunmu to wannan na hannunmu ya wadatar da mu kuma ya ƙara tabbatar da na hannunmu kuma ya ƙara tabbatar da cewa wancan din baya cikin wanda aka canza ko wanda aka jirkita ko wanda aka musaita ko kuma wanda aka ƙara ko aka rage to sannan na uku shine abin da na hannunmu bai ce ƙala akan wannan ba to irin waɗannan gurare ne malamai suke yin sabani wasu su cika tafsiran su da irin waɗannan maganganu wasu kuma su tsarkake tafsiran su da irin waɗannan a misalai guda shida na farko Allah ta'ala ya gaya mana wala taqrabu hadhihi shajarata abinda Allah ya faɗa kenan alqur'ani kada ku kusanci wannan bishiya to wace irin bishiya ce bishiya ce mai yado bishiya ce mai ƴaƴa bishiya ce mai wanda ake ci ko wanda ba a ci tunda an kira ta bishiya ba ma buƙatar wani ƙarin bayani fiye da mu ce bishiya ce to amma sai ai sabani wani ya ce alkama ce wani ya ce tumu ne wani ya ce kaza ne to kaga wannan da a ce sunan bishiyar yana da tasiri wajen shiryar mu da Allah ba zai koye sunan bishiyar ba sai ya gaya mana to haka nan wajen faqul nadribuhu bi ba'dihha ba'dihha dinnan shashin wannan wato saniya da za a daki wannan matace ya tashi Allah bai gaya mana wani bangare aka dauka a jikin saniyar aka yi amfani da shi aka daki wannan mutumin ya tashi ba ko ina ma aka dauka tunda Allah ne ya bada umarni zai tashi to kaga tunda Allah bai gaya mana shashin ba wani yace jela wani yace fata wani yace harshe to kaga bai da muhimmanci wannan abun a cikin shiryar mu yasa Allah bai bayyana mana wani shashi bane haka nan asma'u ashabul kahfi me sunayen ashabul kahfi sunayensu ya zo da sabani sunansu kaza sunansu kaza sunan karansu kaza amma a cikin alqur'ani da Allah ya ba mu kissar bai gaya mana sunayensu ba ta inna fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda almuhimu ka gane matasa ne wadanda suka yi imani da Allah kuma Allah ya kara musu shiriya ko kai ma in kai imani da Allah Allah zai kara maka shiriya so kaga sunansu bai zo alqur'ani ba bai zo a ingantattun hadisai ba amma an rawaito daga ahlul kitabi su ma bisa sabani akan sunayen nasu aw kallazi marra ala qaryatin shine misali na hudu allazi marra ala qaryatin wane ne wannan wanda ya wuce ta wannan alqarya wasu ka ce sunansa armayaku wasu ka ce sunansa khadiru ko khidiru wasu ka ce sunansa uzairu akai ta fadan sunaye har kusan guda hudu ko biyar waɗannan da a ce sunan yana da tasiri akan kissar ko sai da shi kissar za ta cika ko darasin da za dauka a cikin kissar lalle sai da wannan sunan to da ba za a wuce ba sai an bayyana mana shi kamar yadda aka bayyana sunayen wasu daga cikin sunayen mutane kamar wato Luqman aka shi an bayyana sunansa haka dan fakhuz arba'atan min at-tayri ka kama tsuntsaye guda hudu kissa da za ta zo a gaba waɗannan tsuntsayen wani iri ne ya sunansu tsuntsayen gida ne ko tsuntsayen daji ne wanda ake ci ne ko wanda ba a ci ne da sunansu yana da muhimmanci a cikin kissar kuma yana da alaka da sai an faɗi sunan sannan za a gane to da sai an faɗi sunayen irin waɗannan misalan su ne aukan ladhi marra da alqaryar da mutumin da ya wuce ta alqaryar ba wanda Allah ya faɗi sunansa alqur'ani babu wanda annabi ya faɗi sunansa alayhi salatu wassalam a cikin hadisi kenan kaga sunan bai da muhimmanci sai mun san sunan wane ne sannan bai da muhimmanci sai mun san sunan wata alqarya ce wasu sun ce alqaryar nan a'a baitul maqdis ne wasu sun ce a'a ƙaryar nan babil ne garuruwa ne aka ta faɗa daban-daban almuhimmu je bai zo a hadisi ingantacce ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana sunan wannan alqarya kuma bai zo a cikin alqur'ani ko da a wata ayar ba an kama sunan wannan alqarya da haka da sunan mutumin da ya wuce din da kuma alqaryar da abin ya faru a kanta duka Allah bai ambata ba amma ya faɗi kissar dan ya nuna kudirarsa dan ya nuna isarsa dan ya nuna mulkinsa dan ya nuna iliminsa dan ya nuna shike kashewa shike rayawa kisa Allah ya ce aw kallazi marra ko kuma kwatan kwatin misalin wanda ya wuce ala qaryatin bisa wata alqarya ita kalma alqarya ana amfani da ita da mazauna guri kuma ana amfani da ita da gurin wa ka'ayyin min qaryatin ahlakanaha ko was'alil qaryatan lati kunna fiha so da haka alqarya takan zo da ma'anan dama al-taqarri at-tajammu'u har haduwa so ana ambaton gari a kira shi alqarya kuma mutanen gari ma ana kiran su alqarya so zaka duba siyaki ne shin mutanen ake nufi ko garin idan ake kan min qaryatin ahlakanaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha to kaga mutanen kenan domin su Allah ya jingina halaka dan ba gini kawai za a rushe ba a mutanen da suke laifi suke cikin gari su Allah ya halaka zaka sai zama ginin ya bi su ne wajen halakarwa da ba kowa a garin ai ba wanda za a halakar ashe kaga mutanen ake nufi anan wani gurin kuma ana nufin alqaryar wato shi kansa garin shine Allah ta'ala ce aw kallazi marra ala qaryatin anan ishara ko kuma siyaki ya nuna alqaryar ana nufin garin wa hiya alhalin ita garin khawiyatun tana wofance an ce khawal makan ba komai ba kowa a gurin kenan wato ya zama wofantaccen guri an riga an tashi ya zama saura garin ya rushe ya zama kwafai jama'a sun watse an ce sakamakon yaki ne da aka fafata kuma wannan yakin ya jawo wato aka kashe mutane da yawa aka rushe gari dama kuma daga cikin illar yaki kenan bisa kaga yanzu ai abinda aka yi wa Gaza ko abinda Yahuda suke mata garin ya rushe gaba daya irin wannan dama akwai mutane masu mugunta da keta wannan suka tashi yin amfani da makami sai su yi amfani da makamin da zai yi ya dammara gari, ya rugurguza gari, ya kashe mutanen gari da tsofaffi, da mata, da yara, da guragu, da marasa lafiya, da masu ciki, duk a kashe su gaba ɗaya. To wannan shine wato keta da mugunta kenan. Sai Allah ta'ala yake gaya mana wahiya khawiyatun ala urushiha. Urush, asalin urush yana nufin arsh, jam'i ne na arsh. Arsh kuma yana nufin gado. Amma malamai suka ce anan abinda ake nufi rufin gida, wato garin rufin ya fadi, katanga ta zubo a kansa. To da haka sai zamo kamar da rufin da katangun da kyaurayen da tagogin duka sun ruguje. To da haka shine wahiya khawiyatun ala urusha, ta zama rufaffiya kifaffiya watsatsiya a kan wato makyangyamanta, ma'ana ta riga ta rushe gaba ɗaya, babu wani mamora a cikin garin. Wannan shine siffar da Allah ya bawa garin, siffar garin kenan, garin ya rushe. Shi kuma wannan bawan Allah ya zo ya wuce ta garin ne. An ce kafin rushewar garin ya san garin babban gari ne, babban alƙarya ce, maraya ce, cike take da jama'a, cike take da kayayyakin more rayuwa, sai kuma wani bala'i na yaƙi ko na halaka ya fadawa garin, garin ya rugurguje. Ya zo zai wuce ya ga ba garin ya rugurguje. To shi yasa ya tsaya shi ma yake mamaki. Mamakin nan malamai sun fassara shi fassara biyu. Da yake kala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kalman anna zai iya zama isti'bad ne, ma'ana yana nisanta abu kamar ta yaya Allah zai raya wannan garin, wato yana mamakin abin ba zai zamo da sauki a raya garin nan ba. Ko kuma lishak, yana shakka ne, ma'ana taƙaƙa Allah zai raya wannan guri, wato yana shakkar Allah ba zai raya mataccen gari ba. Idan mutumin nan musulmi ne wanda aka yi bayanin nan a kansa, kenan za a fassara anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha da cewa yana ganin girman abin. Idan kuwa ba musulmi bane mutumin nan, to yana ganin shakkar yiwuwar abin da ya ruguje, ya lalace, ya ragargaje a gyara shi. To kaga in musulmi ne yana son Allah ya nuna masa aya kenan ta yadda zai raya garin nan. Idan ko ba musulmi bane, to yana shakkar taƙaƙa Allah zai yare garin nan. In kaga kenan nuna masa ayar da aka yi in musulmi ne, an nuna masa mai sauki ne a gurin Allah ya raya garin nan. Kamar da Ibrahim yace Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. In ko ba musulmi bane, to Allah ya nuna masa ayar da zai karɓi musulunci domin ya gane cewa Allah zai iya yin wannan. Duk da mafi yawan masu tafsiri, su Ibn Kathir ne, su Fathul Qadir ne na Shawkani, su Imam Tabari, su Qurtubi, su wane, su Zadul Masir na abin da Ibn Jauzi, mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa Uzairu ne. Amma ana jingina wannan riwaya zuwa ga Sayyidina Ali, saboda a ciki za su yi magana da Allah. To tunda ko za su yi magana da Allah, kaga akwai annabta kenan a cikin maganar. Tunda zai tambaye shi kam labista. Kaga anan ko dai sun yi magana da Allah kai tsaye, ko kuma Allah ya aiko masa mala'ika sun yi magana tare da shi. Shine Allah ta'ala ya ce qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Yaya taƙaƙa ko ta yaya ko yaya za a yi Allah ta'ala ya raya wannan gari bayan kuwa ta mutu. Ma'anan mutuwar gari ya rubuce, ya tarwatse, jama'a sun tarwatse, garin babu kowa a ciki. Sai Allah ya nuna masa aya. Ayar da Allah ya nuna ma wannan bawan Allah aya ce mai ban mamaki. Akwai aya hudu ce a ciki. Akwai shi akan kansa. Akwai aya akan kansa shi. Akwai aya akan jakinsa. Akwai aya akan abincinsa. Akwai aya akan abin shan sa. Sannan a cikin abin shan da jakin an nuna bambancin aya, cewa Allah ta'ala yana da kudura abubuwa guda biyu a lokaci guda, a zamani guda, a guri guda, a yanayi guda. Allah ya sabuntar da wani ya ƙi tsufa, kuma ya tsufar da wani ya tsufa a lokaci guda. In ka duba ayar da aka nuna akan abin shansa da abincinsa, duk da shekarun nan 100 da yayi yana mutu yana mace abin shan sa bai canza ba abincin sa bai canza ba amma kuma jakin sa shi kuma ya canza canza ba shine ya ma mutu jakin bayan jakin ya mutu ya ribe ya zama kasa abin da ya rage shine gutsitsiran kashin jakin suka rage kadai wanda dama in abu ya dade da mutuwa ya wargaje ya bi kasa ya narke ya bi kasa abinda za a iya gani bayan shekaru mai yawa shine a ga gutsitsiran kashin sa a zuzzuba fistes na kashin sa a zuzzuba a gurin su ma ba a tare guri guda ba wani iska ta yi nan da shi wani kasa ta gunne shi wani yayi can wani yayi can zaka tarar da kashi ko mutum ne yayi shekaru ya zama haka in aka kudi zaka ga kasusuwa a wawatse duk sun fita daga jikin wato jikin su to kaga anan ayar da aka nuna akan abinci da ayar da aka nuna akan jaki ta bambanta shi jakin ba a bashi yana nan a tsaye a matsayinsa na jaki da ransa da lafiyarsa da kuruciyarsa yana nan yana jiran mai jakin ya tashi ba shi kuma da ya kwanta bacci tsawon shekara 100 bai tsufa ba yana nan a shekarunsa shekaru 100 da yayi ba su karu akan shekarunsa da yake kwance ba dan shi yasa da shekaru 100 nan sun karu akan shekarunsa to da an ya farka zai gane cewa ya tsufa da aka tambaye shi ba zai ce labist yawman aw ba'd yawmin ba domin ba shi da gemu da zai ga yayi gemu in ba shi da furfara zai ga yayi furfara in saurayi ne zai ga ya tsufa amma a shekarun nan 100 da yana bacci Allah ya rike kuruciyarsa ba ta karu da kokwana daya ba in shekara 40 yake daidai lokacin to an tashe shi ne a dan shekara 40 kenan wannan shekara 100 bata yi tasiri akan sa ba kamar yadda wannan shekara 100 bata yi tasiri akan abin shan sa ba bata yi tasiri kuma akan abincin sa ba amma ta yi tasiri akan jakin sa Allah ya nuna maka yana iya rike abu ga abu guda biyu ɗaya tsufa ɗaya bai tsufa kuma shekarun su ɗaya na'am shekarun da suka yi duk 100 ne da abincin da abin shan da jakin da mai jakin duka sun shekara 100 a gurin amma sai shekaru 100 suka bayyana akan jaki kadai shi kadai ne shekara 100 ta ya mutu ya ragargaje ya bi kasa amma shi mutumin bai ragargaje ya bi kasa ko bai tsufa ba dan da shekara 100 ta bi ta kansa to da an ya farka aje ga tasirin shekara 100 wataƙila ya kwanta yana 20 in ya tashi zai ga 120 kenan in ya kwanta yana 80 yanzu ya tashi 180 in ya kwanta yana 10 ma yanzu yayi 110 dole zai ga a jikinsa cewa ga shekaru 100 sun bayyana amma Allah ta'ala bai bayyana ko kwana ɗaya a cikin jikinsa ba shi sa shi kansa da ya tashi ya ganshi garau da Allah ya tambaye shi kwanan ka nawa ne yaushe ka zauna anan yace kwana ɗaya ko rabin kwana ɗaya wanda bai ga alama ta wani kuruciyarsa na nan daren yasa su malaman suka ce bayan ya tashi ya koma garinsu ya je tare duk garin an mutu duk wanda ya sani shekara 100 sun tafi an ce sai wata baiwa a gidansu ita baiwar lokacin da ya batta shekara ta 20 to da ya dawo yanzu ta yi 120 har ta tsufa ta makance kuma hikima wataƙila an batta ne don ita kaɗai za ta iya gane shi da ya zo an ce kuma lokacin da ya tafi yana da shekara 40 yana da ɗa ɗan shekara 20 to da ya dawo ɗan nasa ya koma ɗan shekara 120 yanzu ɗan ne tsoho baban matashi shi kuma ya haifi ɗa shi ma ɗan ya yi irin ya kai irin 80 ɗin nan so da haka yanzu jikansa yana 80 ɗansa yana 120 shi yana 40 na'am a kan da shi kuma ɗan shekara 40 so da haka yanzu waye baban shi yasa ya ce wani naji alaka ayatan linnasi to anan ne mutanen za su shigo domin a kissan nan ai Allah bai ambaci komai ba sai waɗannan ɓangarorin guda huɗu ko na farko shi mutumin na biyu abincinsa na uku abin shansa na hudu jakin sa ka kara da na biya alƙaryar da yazo zai wuce daga nan ba a shigo da kowa cikin kissar ba sai maganar da suka yi da Allah to amma Allah ya ce wali naji alaka ayatan linnas an ce lokacin shi Uzair din in shi ne to shi kadai ne ya haddace at-taura ta annabi Musa a wannan zamanin to kuma da bukhtan nassar yazo ya ruguje wannan alƙaryar ya kone ainihin kofi na at-taura sai ya zama ba da cikakken kofi sai da yazo sai wannan mata tace ya zaka zo mana saurayi kace kai ne Uzairu ice ni ne Uzairu tace to ai Uzairi yana da wata alama yace me alamar tace yana da alamar da in yayi addu'a Allah yana karba kuma ya haddace at-taura da ka saboda haka kai mun addu'a in dawo ni ma ka makka dawo garau to zan san kai ne sannan kuma ka karanto at-taura din 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 babu ga babu in kai gangaren ne na at-taura to karanto mana at-taura mu ji gangaren saboda haka ya mata addu'a ta warki sai ta je ta ga mutanen cewa lalle ga Uzairu ya dawo an ce ma dalilin da yasa kenan wasu daga cikin banu Isra'ila suka yi tsallan badake suka ce ai Uzairu ibnullah Uzairun ibnullah suka yi wannan sabo din suka yi wannan katobarar suka yi wannan sakin bakin suka ce Uzairu dan Allah ne saboda ya za a yi ayi shekaru duk a mutu ka zo ka girmi ka zo danka ya girme ka ji kanka ya girme ka kana nan a saur kana nan a matashinka kuma ga jikan ka tsoho ga danka tsoho to wannan duk malamai su gilinki din waɗannan labarai zuwa ga wannan kissa amma muka koma zahirin abinda Allah ya ce fa amatahu Allahu sai Allah ya dauki ransa amatahu mi'ata amin har shekara 100 dindin thumma ba'athahu bayan shekara 100 nan ta wuce kuma abin mamaki da zai baka mamaki a shekara 100 nan ba wanda ya biyo ta gurin ba wanda ya biyo ta gurin dan har wasu malamai sun ce bayan ya yi shekara 70 yana bacci a lokacin an zo an gyara garin an mutanen garin sun dawo garin ya sake dawowa birni ya rayu ya cike da jama'a shiko yana can yana baccinsa yana can ya mutu ko ba wanda ya zo ya ganshi balle ya binne shi shekara 100 ka san anan Allah yana son ya nuna maka iko ne yana jan wani zamani yana tsuce wani zamani qala kam labist yace nawa ka zauna anan awanni ko kwanaki ko makonni ko watanni ko shekaru shi sa ba a faɗi abin nan din ba kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawmin an ce abin da yasa yace yawman saboda yawmu a larabci yana daukan ma'anoni guda 4 zuwa 5 laraba sukan kira yawmu daga fitowar rana zuwa faduwar ta shine abin da aka fi sani a kalmar yawmu musamman an yi adafin sa da laila yawmun wa laila to yawmu sai ya zama daga ketowar rana zuwa faduwar ta shine ma'anan yawmu sannan ma'ana ta bi yawmu yakan zo da ma'anan aba 24 da dare da rana da ana ba su ma'anan yawmu sannan yawmu yakan zo da ma'anan zamani mutlaqan kawai yawmu ana nufin wata wani kwana ko wani abu da ya taba faruwa a wani zamani wa yawmu aqartu lil azara matiyati fa ya ajaba min kuri hal mutahammali wa yawma dakhaltu al-khidra khidra udayzatin fa qala laka waylat innaka murjili yawm in wani abu ya faru sai a maida tarihin a dinga kiran yawmu kaza yawmu kaza yawmu kaza wato wani hadisa da ta faru a zamani ana kiranta yawm sannan yawm yakan zo da mutlaqan kawai na wato zamani ba tare da an masa tahdidi da awa 12 ko 24 ko shekaru ba kawai kuma Bahaushe ma yana faɗa yace ya yau me yake nufi ya rayuwa kenan a yau ma dai yana nufin rayuwa yace ya ake me ake ciki yau ya gari ya yau na'am to kaga ana nufin rayuwar kenan gaba daya ana kiranta yawm bisa alkiyama ma Allah ya kirata yawmul qiyama yawmul akhir yawm la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim wata rana ce da Allah ya kirata ranar kiyama yawmut tagabun yawmu kaza yawmu kaza yawmu kaza aka bata sufofi kusan guda 300 a cikin alqur'ani to shi yasa yace yawman an ce ya mutune da safe kamar lokacin sallar duha sai kuma ya farka da kamar lokacin sallar la'asar shi yasa yace yawmun au yawman au ba'da yawmin wato idan gari ya waye yamma ta yi to yayi kwana ɗaya kenan yayi awa 24 kenan a gurin in kuma wato abin nan ne da yamma ya tashi to yana nufin yayi awa 10 kenan zuwa awa 11 daga safe zuwa yamma to kuma abin da ya faɗa din nan malamai sun ce akwai abin da ya la'akari da shi shi yasa yace yawman aw ba'da yawmin sannan da Allah ta'ala ya ce masa bal me
labista
mi ata amin akwai abin da Allah ta'ala kuma ya kafa masa hujja da shi shi ma akwai abin da ya kafa hujja da shi yace yawman aw ba'da yawmin so da an ce wannan abincin nasa abinci ne da ke lalacewa a awa 10 abun shan kai shi kuma abincin yana lalacewa ne a awa 24 to da ya kalli abun shan ya ga bai lalace ba to sai ya bashi me ya bashi ba da yawmin da ya kalli abincin ya ga bai lalace ba sai ya bashi yawm da ya kalli abin shi ya ga bai lalace sai ya bashi ba da yawm saboda an ce abincin nasa abin shan nasa irin kamar inibi ne wanda ake abin nan dinsa in ya wuni ya kwana sai a zubar da shi ba a sha saboda ya fara zama tambele ya fara an sha za a yi tambele wasu suka ce to abin da ya kalla kenan to sai Allah ya ce masa balla bistam ya ta amin to in aka duba abin da ya faɗa da abin da ya kafa hujja da shi to zaka ga maganar sa za ta iya zama yawman aw ba'da yawmin la'akari da abin shansa bai canza ba sannan kuma balla bistam ya ta amin shi kuma ka kalli jakin sa nan ne zaka yi hukunci da mi'ata amin shi yasa Allah ya hada abun guda biyu a lokaci guda cewa abinda Allah ya ajiye na rashin lalacewar abin shansa da abinda Allah ya ajiye na rashin lalacewar abincinsa da abinda Allah ya ajiye na rashin canzawar jikinsa da tufafinsa wannan duk zai iya kafa hujja da shi akan yawman aw ba'da yawmin sannan abinda Allah ya ajiye na me na mi'ata amin shi kuma ka kalli jakinsa ka san yadda jakin nan ya ragargaje ya zagwanye ya narke ya zama ƙasa ƙasa ta cinye shi ya zama saura rududdigaggen ƙasusuwa to ka san nan kuma me a ta amin ta yi aiki anan to sannan kuma barin jakin ya ragargaje ya zama ƙasa shi kuma hujja Allah yake son ya sake kafa akan tashin alƙiyama masu cewa iza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'uthuna khalqan jadida wa yanzu iza mitna in mun mutu wa kunna turaban kaga me zai zama ƙasa nama zai zagwaje zama ƙasa wa idhaman ga ƙasusuwa mun narke mun zama ƙasa ƙasusuwa da ƙasa a inna lama ba usuna khalqan jadida yanzu za a maida mu a tashe mu sababbin halitta me Allah ya ce musu kul kunu hijaratan aw hadida to ku zama hijaratan me hijaratan ku zama dutse wata kila suna ga dutse yana da kwari in ya tunda kasa ce wannan kasa ba za a iya fafata amma suka zama dutse dutse mai kwarin nan hadidan in kuma kun ga karfe wata kila ta kwari to ku zama karfe shi yasa Allah ya hada musu karfe da dutse to amma dutse da karfe wanda ya kwari domin mun ga wuta tana narka karfe ta mai da shi ruwa tana narka dutse ta mai da shi ruwa? A'a, wani ya ce ana narka dutse shi ma ya koma ruwa. Da irin abubuwan nan da ake yi na abin nan na bulletproof da wasu abubuwa da ake na kariya daga hare-haren harbe-harbe, akwai wani nau'i na yashi da ake banka masa wuta a kona shi ya narke sai a yi slab da shi. Waɗannan slab-slab din su ake shimfiɗawa a gurin da in an jefa bam sai dai ya ƙara ya tsalle ya tafi, amma ba zai iya fasa gurin ba. Akwai ta kimiyya da take zira ka kaga ashe kenan ulfunu hijaratan aw hadida thumma qasar qulubukum wa hiya kal hijarati aw ashad qaswa aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayquluna man yu'iduna to wa zai dawo da mu ulil ladhi fatarakum awwala marra wannan shi ake kira al hujaj al aqaliya wanda yake babu ku shi yake da iko ya dada ku babu ku ai wanda yake babu kai ya fi mamaki akan wanda zai dada kai wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al idama wa hiya ramim qul yuhyi allazi ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim to shi yasa Allah ta'ala anan ya nuna ikon sa na tashin matacce koda kuwa ya zama ƙasa, sannan Allah ta'ala ya nuna ikon sa na tashin matacce koda yana nan garau kamar shi din, sannan Allah ya nuna ikon sa na zai iya ja maka zamani kai shekaru a cikin sa amma ba a ga tasirin zamanin ya canza ka ba. Sannan shi wannan zamanin a lokaci guda za ku iya rayuwa ku biyu, kai da wani ku zama shekaran ku goma goma, sai Allah ya ƙara muku ɗari akan goman, shi ya tsaya a goman sa, ɗarin ta zo ta wuce bata mai da shi ko kwana ɗaya bai tasiri akan wannan kwana ɗarin ba, kai kuma a ga ɗarin akan ka ka tsofe ka ragargaje. Kuma koma ba wannan ba ma an ka kulli yau da gobe za ka ga akwai wanda jikinsa yake saurin karɓar tsufa, akwai wanda za ka jikinsa baya saurin karɓar tsufa. Sai ku taso kai da abokinka kaga ka tsufa ka yi jegu ka rankwafa ka sa sanda, shi kuma garau haƙoran sananan naka sun zube, idan sananan naka baya gani, gadon bayansa ya tsaya naka ya rankwafe abin nan yana nan yana tafiya, kai ka daina tafiya sai da sanda. Kuma tare kuka taso bambancin yadda Allah ya halitta muku jiki duk wannan zai iya zama darasi ko? To sai Allah ta'ala ya ce balla bistam ya ta'amin, yanzu ana son a tabbatar masa da cewa ba fa kwana ɗaya kai ba, ba kuma rabin kwana kai ba, shekarar ka ɗari. To amma ga dalilan da Allah ta'ala ya tabbatar masa da cewa shekarar sa ɗari a gurin. Fanzur ila ta'amika, kai duba na tsanaki zuwa ga abincinka. Ai kana da abinci ko? To duba abincin, shi abincin ai ba zai nuna shekara ɗarin ba tunda bai lalace ba, bai canza ba, bai ruɓe ba, bai lalace ba. Wa sharabika, ka duba abin shanka, lam ya tasanna, shi bai ruɓe ba, bai canza ba, bai lalace ba. Duk wani dalili bai yami ba, in yami ke sawa ya yami ko ya tsami ko ya yami ko ya salance ko ya ruɓe ko ya lalace ko ya bushe. Akwai abincin da lalacewarsa shi ne mai bushewa, akwai wanda lalacewarsa shi ne mai daskarewa, akwai wanda lalacewarsa shi ne ya yi fumfuna, akwai wanda lalacewarsa ma shi ne ka buɗe baka gan shi ba, iska ta kwashe shi. Wani abincin shi haka kawai, in ya daɗe ya daɗe kawai ka buɗe baka komai ba kawai, yau da gobe kawai ta tafi da shi. Wani kuma sai ka ga wato ya yi fumfuna, wani kuma zai tsami ne, wani kuma zai yi wari ne, wani zai yi bashi, na'am, wani ma kai sai ga bushiya ta fito a cikinsa, kawai ya juye ya koma wani sinadari sai ka ga kawai, wani ya tsutsotsi, wani ya kaza, ba abin da dalilai suna nan da yawa na lalacewa abinci. To sai Allah ya ce fanzu ila ta'amika, shi ta'am idan aka bace shi shi kadai to abin sha ma ya shiga ciki, amma akai atsafin ta'am akan sharab to yana nufin ta'am din abin da yake tsano a baki mafi yawa wanda ake taunawa. Kisa za ka ga a cin abubuwan da muke ci ka fasara shi da ya sha mangoro, ya ci ayaba, ya sha kankana, ya ci dabino, ya ci gwaiba, ya ci to, ya sha miya, ya sha kunu, ya ci dan wake, ya ci dankali, ko ya sha lemo, ya sha rake, ya sha mangoro, ya sha ya sha ya sha madara, ya sha zuma, ya ci indomi. Kalman ci da kalman sha tana yawo ne tsakanin at'am wa sharab, at'am wa sharab. To saboda haka sai Allah ta'ala ila ta'amika wa sharabika, ka duba abin ci da kuma abin shanka. Da dawam fi ya Allah ce kulu wa sharabu, ku ci ku sha, kulu wa sharabu. Akwai abin da ci ake, akwai abin da sha ake. Lam yatasanna, Allah ta'ala yace bai canza ba. Akwai kuma lam yatasanna da nuni babu ha usakti din, akwai lam yatasanna, akwai lam yatasanna qira'a biyu. Wanzur ila himarika, to in ka kalli wancan bai canza ba, to shi kuma ɗayan ya canza. Ina ku mamaki, abincin da abin shan bai canza ba, amma shi jakin ya canza, kuma duk a lokaci guda, a zamani guda, a guri guda. Wanzur ila himarika, kai duba zuwa ga jakinka, jakinka, jakin nawa yake nan? Nasa ne. Ashe ka kana da iko ka mallaki jaki? Dan Allah ce ila himarika, bai ce ila himarin ba, mallakin sa ne. Dan haka malamai suka ce mutum yana iya mallaka jaki ya zama mallakar sa, kayan sa ne, amma ba dan ya ci ba, sai dan yayi amfani da shi wajen daukan kaya. Wal khaila wal bigala والحميره لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون سواك الله ce jakinka ne kina ana iya siyan jaki ana iya gadan jaki ana iya mallakar jaki ana iya amfani da jaki amma banda ci shi yasa aka ce da mutun zai mutu ya bawa ƴaƴansa gadan jaki su bi ne sai dan yace shi sai dai a yanka to ba za a yanka ba sai dai a siyar domin guda yake so wata yawa yana da wani jakin a gida yake so a kashe wannan tunda ya san ba ci za a yi ba sai dai a siyar da shi a amfani da kuɗin amma ba za a yanka ci ba ba kuma za a sai ma wanda zai ci ba walinada alaka Allah ya ce mun yi wannan ne kai baka canza ba abincinka bai canza ba abin shanka bai canza ba amma jakinka ya canza mun yi haka da wani daji alaka ayatan linnasi don mu sanya ka ka zama aya ga mutane aidi ta'alama qudratullah wani daji alaka ayatan linnasi don ka san kudirar Allah ka san ikon Allah kuma mu sanya ka aya aya shine hujja da dalili linnasi ga mutane ba ma iya musulmi ba mutanen zamanin sa da mutanen garin sai suka zo kallo dan duk wanda aka ce ya mutu shekara 100 yanzu kace nayi bacci shekara 100 ko na mutu shekara 100 na taso ai sai ka ba mutane dalili mutane ba su yadda ba kuma ka zo yanzu ka ce wannan abin shan shekaran sa 100 kuma yana nan da dumin sa tuwo aka yi maka da miya da man shanu aka aje tuwon shekara 100 kuma yana nan bai canza ba yanzu a sa hannu ai bismillah a ci kagan kai in kai da awo wannan sai fa ka kafa hujja shi yasa Allah ya ce wani naji alaka ayatan linnas zan sa ka aya hujja ga mutane cewa zan iya tashin mutum in ya mutu sannan zan iya aje mutum ya yi shekaru shekarun ba su tasiri a kansa ba shi ne wani naji alaka ayatan linnas wanzur ila al-idwani sannan duba na uku duba na farko zuwa ga me zai yi shi wanzur ila ta'amika wa sharabika duba na biyu wanzur ila ilahi marika sai kuma yace wanzur ila al-idhami to shi jakinka dama baka ganshi ba an ce duba jakinka to jakin ya riga ya narke ya zama kasa to yanzu za a halicci jakin a gaban sa, za a nuna masa da idan sa ga yadda ake yin halitta. Wanzur ila al-izami, al-izam jam'u azam, kashi. Allah ya ce dubi kasusuwa na wannan jakin yadda suka zama. Kaifa nunshizuha, akwai nunshiruha, akwai nunshizuha, ta kakaza mu hauhawar da shi. Ma'ana ka san kashi yana zube, ai sai a dauko wannan, a dauko wannan, sai a manna wannan, a jona wannan, a jona wannan, wannan ya haukan wannan, wannan shine ma'anan nunshizuha. Annashizu dama hawa hawa kenan, kamar yake cewa nishuzi ko mace ka taima nishuzi, ta mata waye kenan ko wai ina muna ton khafan
min ba'aliha nishuzan,
nishuzan a gani. To shine Allah ta'ala ya ce to kai duba zuwa ga jakinka, kai duba zuwa ga kasusuwan nan, kaifanun shuzuha, ta kakaza mu hawar da shi, mu jajjona shi, mu tattara shi, mu rakkaba shi daya wani akan wani. Sannan kuma nunshuruha, mu tashe shi. Thumma nakasuha lahaman, sannan kuma bayan an gama hada kashin su skeleton ya tsaya, sai kuma a dawo da bargo a zuba a cikin kashin, sai a dawo da jijiyoyi a lullube kashin, sai a dawo da tsoka a lullube, sai a kawo fata a lullube tsokar, sai a dawo da hanji da hanta da huhu da saifa da koda da zuciya da kwakwalwa. A gaban sai ga ana ta debo ana hadawa, a sa kwakwalwa inda ya kamata a sa. Kai na ba da bidiyo lokacin an dauka maza kun sha ba mashi. Ana ta hadawa, ana ta hada shi dai yana gani ikon Allah. Allahu akbar. Yana ta gani ya ga jaki ya hadu, kuma aka busa masa rai ya yi hadiniya. A mai gida hau a tafi gida. Falamma ta bayyana lahu, Allah ya ce da ya bayyana a gare shi, ya ga komai ai, ta bayyana ai, to me ya rage kuma an yi abu a kan idanka. Ko irin waɗanda suke cewa ba su yarda da Allah ba, ai shakiyanci ne. Wai su so suke yi ai Allah ya fito su gan shi, hatta na rallaha jaharata. To ina magana imani? Ai idan Allah ya fito aka gan shi, ko magana imani ta kare, kowa dole ya yarda. Shi yasa alkiyama din Allah zai bayyana kowa ya gan shi, lokacin kuma la am imani ba zai amfani mutum batun da bai yi ba alkiyama. Ai Allah hikima ne oya wani abu da bayyana wani abu, ya bayyana duniya ya boye lahira. Yanzu da an nuna jahannama a yi bidiyon jahannama, ko a je bakin jahannama a leka, wallahi mutane sun daina zuwa kasuwa, an daina kasuwanci, an daina sana'a, an daina aure, ko za Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana lak alhamd. Kaga jahannama, la tarawunnal jahim, in ka ganta ai abu ya kare. Haka nan da za a bude aljanna, mutum ya ga aljanna haba. To shi yasa Allah sai ya bayyana duniya sai ya boye lahira, sai ya bayyana halittunsa sai ya boye kansa, sai ya bayyana gangar jiki ya boye rai, sai ya bayyana aiki ya boye niyya, sai ya bayyana mutum sai ya boye mala'ika, sai ya boye, ya bayyana aiki ya boye niyya. Niyya ba wanda ya san niyya ka a zuciyarsa, da an san niyya wasu ma wani ba ka zauna da shi ba. Wani kallon da yake maka da ka san zuciyarsa ba ku zauna tare. Tawwa suna nan bayyanannu da boyayyu. To duk waɗannan halittun da Allah ya ajiye suka ce sai ka gan shi. To shi yasa wannan aka nuna masa. Falam ma ta bayyana lahu qala a'lamu, ce a tabbas a'lamu. Yanzu ya samu me? Ya tashi daga ilmul yaqini, ya wuce ainihi, ya zo ainul yaqini, ya ma zo haqqul yaqini. Domin an ce bambanci tsakanin ilmul yaqini da haqqul yaqini da ainul yaqini. Shi haqqul ilmul yaqini ka yadda akwai abu, kamar yanzu wanda bai taba zuwa maka ba, akwai mai shakka a nan babu maka, ba baka taba zuwa ba, me yasa kai da akwai maka?
Wato
saboda ana ta faɗa akwai maka, akwai maka, akwai maka, akwai maka, ba wanda ya taba yi musu akwai maka, ko kafiri ko musulmi. To sai kawai aka biya maka umara ko haji, sai ka jira a maka, ha'a sai kawai ka tafi harami, sai ka hango ka'aba, ka samu me? Ainul yaqin. sai ka je kuma ka sumbaci Al-Hajar Al-Aswad ka samu me haqqul yaqin to shi ya tashi wannan daga ilmul yaqin zuwa ainul yaqin zuwa haqqul yaqin don a gaban sa gashi an yi abinda wato ya gani da idan sa shi sa Allah ta'ala ya ce qala sai Allah ya ce a'lam sai shi mutum ya ce a'lamu lalle na ƙara sani inda ya sani to ya ƙara sani in kuma da bai sani ba to yanzu ya sani anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai komai da komai yana ƙarƙashin ikon Allah wannan kudura ta Allah da ilimi da kudura da irada duk abin da kaga Allah ta'ala Allah yayi nufin yayi shi yana da ikon yin sa da ilimi yayi shi da tsari yayi shi kafin yayi shi ya sani ya rubuta ya ga dama ya kuma halitta ilmun kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takawin Allah ta'ala ya tsara wannan to wannan ko kuma akwai kira qala i'lam i'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ka sani ma'ana Allah yana gaya masa ka sani to ga hujja na an kafa maka a'lamu kuma na sani ka sani na sani to da ka ilimi shi wato an samu ilimi tabbatacce da ke tabbatar da wannan akwai darussa da yawa a cikin wannan wato aya da zamu jinkirta shi sai a darasin mu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka tuntuban harshe ko kuskure Allah ya yafe mana mallan yankin da muke zaune babu kwanciyar hankali Allah ya kawo kwanciyar hankali sosai mahara sun kwace mana amfanin gonar mu sai su ce mana wai zakka suka cire mana wakan yayi an taba cire zakka da kwace kuma mai cire zakka shi yake cirewa da kansa sannan mai cire zakka duka yake kwacewa in banda dai ta'addanci da ko fassara addini da ta'addanci ai zakka cha za a kawo kuma yanzu ku da kuka yi doba tiya 300 tiya 30 za ku bayar zakka to an kwace gaba daya haka ake zakka khuz min haka ce ko ba khuz kulla ba wa atu haqqahu yawma hasadihi to kaga ashe kenan yan ta'adda da suka kwace muku amfanin gona suka yi muku ta'addanci suka yi sata suka yi fashi suka yi kwace kuma an taba zuwa karbar zakka da makami wannan hiraba ce ba karbar zakka bane saboda Allah ya shirye su mallan ina harkar sayar da gonjo ina harkar sayar da gonjo da sabon kaya yawanci ina bude dilar gonjon sai in tsintsinci sabbin da ke ciki in hada da sabbi in sayar da su a matsayin sabbi ko hakan ya halasta ka sayar da sabo a sabo ka sayar da tsoho a tsoho daukan tsoho kai wanke shi ka sa shi a leda ka sayar da shi a matsayin sabo ha'inci ne kuma Allah ba zai wa kasuwancin ka albarka ba in ka da haka ka ga yawa mutum sabo sabo ne tsoho tsoho ne kakkar mai yadda sabo cikin riga tsoho ko tsoho cikin riga sabo wannan shi ake kira albus ko ya ce albayyan bil khiyari malam ya tafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahu ma fi bayyima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bayyima ba a hana kaka sai da gonjo ba a hana kaka sai da abu mai kyau ba a hana kaka sai da mara kyau ba a hana kaka sai da sabo ba hana kaka sai da gonjo ba tunda dai a cikin gonjo ka siyo shi an riga an nannade shi an cusa shi a buhu ai ba magana sabo kuma sabo a leda yake zuwa kar wasu lokutan ma sai kaga gonjon ma ya fi wani sabon saboda shi asalin gonjo wanda turawan suka yi ne dan su sa to kuma wanda suke siya suke yi dan su sa yafi quality akan wasu lokutan wanda ake aka mana musiya ko dai daga yan kasuwan ko kuma daga odan mu ta Afrika to su kuma can akwai kungiyoyi in ka je ture za ka abin mamaki za ka kungiyoyi sai a zo a aje wani buhu ko leda akan kwana duk wanda ya gaji da riga sai ya zo ya saka a cikin wannan ledar ko a cikin wannan buhun sai kuma kaga wata kwana in firjin ka ka gaji da shi to ba wani ba zai siya ba sai ka dauko firjin ka zo kan kwana ka aje ka dauko talabijin ka aje ka dauko fanka ka aje ka dauko AC ka aje ka dauko computer da mouse da keyboard ka aje wani yana bukata shi kuma sai ya zo ya tsaya a gurin sai ya ga dama gashi an sa duk abin da ka gani a nan gurin ba na siyarwa bane ba kuma na kowa bane mai bukata wani ne ya canza sabo sai yazo ya aje tsoho a gurin kai kuma kana sha'awa kai kuma sai ka dauka sai ka gida da shi sanan zaka ga wadannan manyan buhu-buhu an aje su su kuma wani sai ga mutu ya dauko rigarsa da yasa ya gaji sai ya saka ko kaga an yi parking din kekuna ga su na an gaji da hawa sai a aje su wanda yake so sai ya diba akwai wani malam Ahmad da muka hadu da shi a Germany gyaran mota yake yi annan ne naga ashe motoci mafi yawa din da ake kawo nan waɗanda suka expire ne sai naga wani bajamushe yana aiki a kamfanin sa zai ji mai tunda suna sauraron mu wani bajamushe yana aiki a kamfanin muka kai masa ziyara a kamfanin sai muka ga wani bajamushe yazo ana sa computer ana sa motar ana wani duba ta da computer dan ce wannan fa sai ya ce wannan ana duba lifetime ɗinta ne shekarun da za ta yi ta daina hawa titi wani zaka ji an ce maka saura shekara ɗaya gwamnati ta kori motarka da kan titi to wannan kamfanin zaka zo sai su duba maka cewa a cikin dokokin da aka baka na hawa mota motarka saura shekara ɗaya ta bar titi wata saura shekara biyu ta bar titi to shi wannan bajamushan yana aiki a kamfanin shi Malam Ahmad wanda asalin sa mutumin Ghana shekara sa 27 a Jamus mun sauka a gurin sa lokacin da muka je Jamus nace tab to wato mafi yawa ma ashe motocin da ake kawo mana waɗanda can kasar aka yi musu hukunci da cewa kar su ƙara hawa titi saboda sun fara laushi mu kuma nan sai mu zo mu hau muna takawa To saboda haka kaga kenan ashe siyar da gwanjo a matsayin gwanjo ba laifi bane amma kai wa mutane bayani wannan gwanjo ne wannan sabo ne wannan tsoho ne a wannan sabo tsoho ne saboda yazo a cikin gwanjo sai mutun ya ce wanda yake so mallan jinin al'ada yakan yi wata uku bai zo ba amma in ya zo din yana zuba kamar na wata guda amma asalin kwanakin bakwai ne to mallan Aisha ya kamata in yi tsarki dama shi jinin al'ada ba a ce miki sai wata-wata zai dinga zuwa ba an samu a binciken da aka yi matar da so ɗaya take al'ada duk shekara idan ka auri wannan matar sai rigima ya hada ku ka sake ta to ba za ta gama maka idda ba sai ta yi shekara uku cir tana idda a gidanka sannan an gano matar da ba ta jinin al'ada sai bayan shekara uku idan ka auri irin wannan matar sai rigima da kuka sake ta ba za ta gaba maka idda ba sai ta yi shekara 9 sannan za ta jini uku an gano matar da take yin jinin al'ada shekara 9 in ta yi sai bayan shekara 9 za ta kuma yi don ka sake irin wannan matar to sai ta yi shekara 27 ya kana ci da ita dole ka hakura ka mai da ita domin Allah ta'ala dama ta wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in ba thalathata ashhurin ba me thalathata ashhurin ita ce wacce ba jinin gaba daya babu shi ko ba ta fara ba ko ta daina mafi yawa mata suka kai shekara 47 da 8 zuwa 50 wasu sun daina jinin al'ada kenan irin wannan mata an kasa keta to sai kaga cewa sai dai ta amfani da watanni sanan ko wacce bata fara ba mafi yawa sai kaga ta kai 9 ta kai 10 wata ba ta kai 15 bata fara ba ya dangana ga irin jikinta da halittarta da dabi'arta da kuma yanayinta bata fara ba irin wannan an sake ta wacce bata fara ba wallahi lam yahidna wadanda ba sa al'ada Allah ya faɗe su saboda ta dauke kwata-kwata ko kuma ba ta yi ko kuma ta zama asali ma Allah halicce ta ne kawai ba ta yi duk waɗannan su kuma ga yadda suke yin idda to kaga ashe kenan a ka san za ka auri mace ma ka fara tambaya ta ya al'adar ki take zura ka kinga kenan dole sai kin jira wannan din ya zo in dai ba asibiti kika je aka ce a wani ciwo ne ya shige ki ya maida al'adar haka ba to in ko ciwo ne kaga yana bukata a yi magani amma sun ce a'a naturally haka Allah yake ba wani ciwo bane ba larura bace haka ke take al'ada take to sai ki karba al'adar ki ba za ki canza zuwa wata al'ada daban ba Na'am? Yawa, dan haka kenan a wannan wata uku sai bayan wata uku ya zo. Ai al'ada tana canzawa, da aka yi kwana bakwai ta zo ta ragu ko ta karu. Al'ada tana karuwa tana raguwa. Shi yasa zaka ga malamai suke cewa mafi karancin sa kaza, mafi yawan sa kaza. Amma kuma tsakanin wannan da wannan suka ce babu wani haddi sananne. Amma inda jini zai dawo kamar da mai risala ya kawo kauli uku. Idan mace ta yi jini bayan kwana 8 sai wani jinin ya zo, ko bayan kwana 10 sai wani jinin ya zo, ko bayan kwana 15 sai wani jinin ya zo, za ta yi hukunci akan sabon jini ne ya zo ko ko wancan ne ya ci gaba. Sai ci hatta ya bu da ma baina da baina mislu samaniyata ayami. Aw asharata ayyam aw kamsata ashar ayyam wa huwa mashhur. Sai an samu kwana 15 tsakanin wannan shine mafi karanci a samu kwana 15 tsakanin jini da jini, to sai a kira wancan sabo. Amma za a iya samun wata 15, shekara 15, ya dangana ga irin halittar da Allah ya wa matar. Dan akwai kuma wacce take ita kuma murtaba ce, jinin zai zo ko ba zai zo ba, yana mata tana kokwanto, to ita ce a malamai suke cewa ta jira wata 9 da inda ciki zai bayyana. Ciki gare ta ciki ne ko jini ne? Ciki ne ko jini ne? Da yake da babu irin ma'aunan nan da za a je a yi scanning a ga kaza sai malamin su ce ta zauna wata 9. Amma za ka je aka yi scanning aka ga ba ta da ciki, kawai sai ta yi wata 3 shikenan sai ta gama abin nan dinta. Yasa sai an hada ilimin bincike na zamani da kuma ilimin abin da malamai suka bintiko game da yanayin al'ada ake yanke hukunci. Malam daji kana ta ambaton kissar ne ayyoyi sama nan kissa ba. Nani na qussu alayka ahsanal qasasi, ana nufin kissa labari, ka gane da larauci ne ko ga wasu mu dinga cewa labarin wani an ce kissa labari. Fa qasasul qasasa, ana na qussu alayka laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, larauci ne a karamakan. Gobe malam zai bude sabon masallacin Juma'a Federal Housing Estate kusa da rumbunan hatsi, za a fara program karfe 12 na rana. Wato akwai sabon masallaci da za a bude a waccan sabuwar unguwa ta Federal Housing Estate. Saboda haka ana gayyatar jama'a su je da sababbin kayan su na Juma'a da wankakkun kayan su na Juma'a su fesa turare su fesa. Ya goda man za a Juma'a ana son aimi. Ana son ayi a sa kaya masu kyau. To sai ka ƙara sa mai kyau. Za mu je mu sabon masallaci wanda za a ci gaba da sallar Juma'a cikin sa insha Allah. An gane gurin? Yawwa. 5,000 a sa asusun marayu, Allah ya shirya da yaro na da sauran yaran mutu, Allah ya shirya da su. 4,000 amin addu'a daga wani bawan Allah. 3,000 daga wata baiwa Allah, Allah ya ji kan iyaye na da miji na ya ba yaran yara na mazaje na gari. Yadin shadda 10 a tamfa guda 2. Allah ya ji kan yan uwan shi, Allah ya musu afwa. 2,000 daga ɗaiɗaiku, Allah ya biya musu bukatunsu. Ina bibiyan karatuttuka kullum a TikTok. Ina roƙon addu'a akan kasuwanci na da kuma Allah ya sa albarka akan auren da nayi. Ha, kama ya auren ki. Akwai masu rashin lafiya, Allah ya ba su lafiya. Ina roƙon Allah ya ba da jari nayi kasuwanci. Allah ya baka jari kai kasuwanci. Akwai masu neman shiriyan yaransu, Allah ya shirya da su. Akwai ɗaya ku suna da bukatu daban-daban, duka mun dinkula bukatun da namu da nasu. Duka mun yi tawassuli bi asma'illahil husna wa sifatil ulya wa bismihil azimul a'zam allazi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan ya bati'as samawati wal ard ya dzal jalal wal ikram ya hayyu يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.